fatawa kai tsaye shirin da ofishin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar yake daukar nauyin zuwa tare da babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya. Me da aka saba akwai lambar waya da ake turo tambayoyi a rubuce 0906010617 0906010617 akwai kuma 0901183652 0901183652. Idan an jima kuma za mu bude layi domin ba ku damar yin tambaya kai tsaye, kuma muna fata za a ci gaba da turo tambayoyin a rubuce kowane lokaci ba sai lalle yanzu da ake gabatar da shirin ba. Kamar yadda muka saba, za mu ba wa malam lokaci domin gabatar da mukaddama kafin mu kai ga gabatar da tambayoyin da muke tare da su na ku.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أتكين وطن صفر ونداشيني وطن نابيو lissafin watannin musulunci na gidan shekara wanda watan da ya gabata shine watan al-Muharram, watan farko a lissafin shekarar musulunci. Wannan wata watan safar zamu ga mafiya yawa abinda iyayenmu malamai suka fi magana akan sa irin wannan kwanaki shine wata dabi'a ko wata aqida ta jahiliya wadda tuma kafin zuwan addinin musulunci ya zama ta da su a cikin zukatan mushrikan Larabawa, wanda ba wai abu ne da ya shafi mu Hausawa kadai ba, bal za mu samu mu a matsayin mu na Hausawa alhamdulillah da ya zama mun karbi addinin musulunci a hannun wanda suke yan kasuwa musulmi, wanda ya zama sun saba da Larabawa ta fuskan ibada da ake zuwa taje da umara da kuma cinikayya, to sai ya zama waɗansu abubuwa na takalid din su da kuma wato gargajiyancin su mun dosano wani daga ciki. To daga cikin abin da muka dosano na al'adan jahiliyyar Larabawa shine shu'umci ko kuma tamfi da watan safar. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya samu al'ummar Larabawa akan ɗabi'u wasu nagari, wasu kuma wanda suke marasa kyau, wanda suke marasa kyau manzo alaihi salatu wassalamu ya rushe su. Daga cikin aqidu marasa kyau wanda manzo alaihi salatu wassalamu ya samu jahiliyyar Larabawa akai kuma ya rushe su, akwai tamfi da watan safar. Ya inganta hadisi manzo alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisai da dama wato hana ko kuma jan kunne dangane da abin da ya shafi wato ainihin tamfi. Akwai hadisi da yake cewa abin nan la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar, ma'anar la adwa babu wani abu da ya isa ya harbi wani abu da cutarsa da tasirin kansa shi da kansa, ko da a ce wani abu yana dauke da wata cuta ya zama ya harbi dan uwansa da wannan cutar, to da izinin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Akwai lokacin da manzo alaihi salatu wassalam da ya faɗi irin wannan hadisi, sai wani daga cikin Larabawan kawai yake ta maikin Allah, ai kuwa mu mun sani cewa raƙuman mu wanda suke masu kazuwa idan an hada su da wanda ba su da kazuwa to suna harba su da wannan kazuwa, ma'ana su suke harba ƴan uwansu. To kenan shi a fahimta sada aka ce la adwa babu harbin juna da wata cuta, yana ganin shi wani abu ne tabbatacce a cikin abubuwan da suka saba ne da kullum. To sai manzo alaihi salatu wassalam yake cewa to shi raƙumin farko da ya soma kamuwa da ciwon kazuwa shi kuma wai harbe shi da ita, saboda haka babu amsa, Allah shine ya rabe shi da ita. Wannan hadisi ba wai yana kore cewa mai wata cuta wanda yake dauka za iya dauka daga gare shi ba, abinda hadisi yake nuna kamar yadda na faɗa harbin ba zai kasance ba sai da izinin Allah subhanahu wataala, ta yadda yau da kullum ma ta nuna mana wannan. za iya ganin wani mutum yana jiyar wani mutum mai wata cuta da ya dauka kamar irin su tarin TB da sauran cututtuka amma kuma sai kaga Allah subhanahu wataala ya kaddara shi wannan mai jiyar bai kamu da wannan cutar ba har ma shi wancan ya warke in Allah ya zai warke kuma ya rasu in cuta ba tashi bace amma sai ga wannan bai kamu da ita ba wani kuma kila so daya zai zo a wajen wannan mara lafiya idan Allah ya zai kamu da wannan cutar sai ya kamu da ita to daga cikin jahiliyyar larabawa akwai ji a rai ba makawa in dai mai wata cuta da ake dauka ya hadu da wani ko ba makawa dole ne sai ya harbe shi to manzo alaihi salatu wassalam sai ya ce la adwa babu harban juna da wata cuta sai da izinin Allah subhanahu wataala sannan wala tiyara babu kuma ainihin canfi canfi kalma ce wacce take dungulalliya mai fadi wadda kowace kabila zaka samu akwai irin canfe-canfen su wasu su yi canfi da dabbobi wasu su yi canfi da mutane wasu su yi canfi da raneku wasu su yi canfi da bishiyoyi kai wasu ma su yi canfi da saututtuka wata murya da za a ji ko kukan wata dabba ko kukan wani tsuntsu akwai wanda da zaran ya ji kukan wannan tsuntsu ko wannan dabba to ya fasa abin da ya niyyar yi in balaguro zai yi ya fasa wannan balaguro idan wani ciniki zai yi ya fasa wannan ciniki wani zai canfi da dan adam ta yadda ba zai fara sayarwa dan adam mai cuta kaza ko mai yanayi kaza ko mai sifa kaza kayan sayarwarsa ba domin idan ya so ma sayar masa zai samu tazgaro a cikin wannan kasuwanci nasa to manzo alaihi salatu wassalam yace la tiyara babu wato ainihin canfi anan manzo alaihi salatu wassalam ba wai yana nuna cewa canfin baya yiwa ba ana yi sai dai abinda ake so a nuna bai da wani tafsiri koda mutane suna ji a cikin zakatun sai yana tafsiri to Allah subhanahu wataala shine yake samar da wannan tafsirin ba wai wannan sabon nasu ko wannan kudirin nasu ba to saboda haka sai yace wala hamma sannan babu canfi kuma da kukan mujiya wanda yake shi ma wannan al'ada ce ta muta Hausawa wanda su ma Larabawa suna da wannan cewa idan misali mutum ya nufin zai balaguro da ya ji kukan mujiya to sai ya dawo ya fasa wannan balaguro ko kuma idan mara lafiya yana kwance bashi da lafiya da ya ji kukan mujiya to shikenan za a ce gida wannan mutum ba zai tashi ba kwanan sa ya kare manzo alaihi salatu wassalam sai ya ce wala safar in mun kalli wannan hadisi da aka ce la adwa wala tiyara to sai aka ce wala hammata wala safar da hamma da safar duk nau'i ne wanda yake ainihin na canfi duk an ambaci la tiyara wato an kore canfi gabaki daya amma kuma sai aka ware wayannan biyun da ambato babu canfi a dunkule sannan kuma babu canfi da kukan mujiya babu canfi da wata safar domin wannan sun fi tsanani kuma sun fi yaduwa a cikin al'ummar Larabawa wanda kamar yadda na faɗa a farko mu ma wannan ta riga ta harbe mu to anan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana canfi bashi da kyau ma'ana da yake ta wala safar kamar yana nuna mana watan safar daidai ne da sauran watanni kamar yadda Allah subhanahu wataala zai azurta bayinsa a cikin watan al-Muharram ko a cikin watan Dhulhajji ko cikin watan Rajab ko cikin watan Sha'ban ko Shawwal to haka Allah subhanahu wataala zai azurta wanda ya so a cikin bayinsa a cikin wannan wata na safar kai wani ma tunda yake a rayuwa ba zai taba ganin budin Allah subhanahu wataala kamar wannan watan na safar ba wani na tabuge bugen kasuwancin sa fadi tashin sa kujiba kujibarsa sai a wannan watan ne Allah subhanahu wataala zai yi masa budi ana idan nace wannan watan irin wannan watan ko idan mana wannan shekaran ko na wacce za ta zo nan gaba ko wanda za su zo nan gaba ko kuma wanda suka wuce saboda haka ashe kenan shi wune daga fitowar rana zuwa faduwar ta ba za ka iya cewa shine yake da tafsirin samar da abu ba wannan nuka sunan su zarfu zaman ma'ana wani mazubi na lokaci da Allah subhanahu wataala yake zuba abin da yaso kaman yanda Allah subhanahu wataala zai iya jarraba mutum da rashin lafiya ko da talauci ko da bacin rai ko da wani abin da rai baya so a cikin watan safar to Allah zai jarrabi bawan sa idan yaso a cikin watan al-Muharram ko a cikin watan Dhulhajji ko da a cikin waɗannan watanni masu alfarma wanda Allah subhanahu wataala ya ware su da ambato da wata mankaba to Allah subhanahu wataala zai iya jarraba wanda yaso a cikin bayinsa da abin da rai baya so yanzu mu duba watan al-Muharram wanda aka kira shahrullahi al-Muharram watan Allah watan al-Muharram to wani duk a cikin watannin nan 11 babu watan da Allah zai jarrabe shi da wani bacin rai ko tashin hankali sai a cikin watan Al-Muharram domin a nuna cewa shi watan zarf ne ba shi yake zuba wa kansa abubuwa ba Allah subhanahu wataala shi yake zuba abubuwa ciki to menene alamun mutun ya tafirantu da abin da ya shafi tampi a cikin wannan wata malamai suka ce ba wai idan yayi abun ko zai yi abun ya ji kaikayi a cikin rai ba muddin dai bai janye ba a'a ya zamo ya janye ya ki aikatawa zai yi wahala abinda mutum ya zamo ya dade a cikin ransa iyaye da kakanni abin nan ya zamo jini da tsoka a ce dan adam yayi wannan abun bai samu kaikayi a cikin rai ba zai iya yiwa wani mutum tun da ya tashi kawai ya san cewa gidansu iyayensa kakanninsa danginsa ba a daura aure a cikin watan safar ba a kulla ciniki a cikin watan safar sannan ba za a yi wata tafiya a cikin watan safar ba kuma wani muhimmin abu na wani ciniki duk ba za a yi ba a cikin watan safar haka ya riga ya gada haka ya sani amma kuma shi yanzu gashi ya ji wa'azi ya ji karantarwa ya ji hadisin manzo alaihi salatu wasalam yana so ya ga cewa ya saba mu wannan duk lokacin da zai yi wannan zai ji wani kaikayi a cikin ransa zai yi wani ciniki sai ji gaban sa yana faduwa hanya ko yayi to amma dai tunda hadisi ya hana yi tampi shi kuma yana so yayi wannan ciniki dan ma ya saba ma wancan al'ada mummuna to sai ga cewa zai yi amma ya jaran sa yana dardar to wannan alhamdulillah alama ce ta cewa mutun ya sauka daga wancan mummunar aqida abinda kawai ba a so shine mutun ya zama ya janyan ma'ana ya ki aikatawa sakamakon watan safar ya shigo yanzu na san duk mutumin da yake kallon al'adun mutane ko dai daure-dauren aure da ake yi masallatin juma'a ko kuma wanda suke ainihin na unguwanni da ake gayyata zaka ga cewa auratayya ta yi sauki a cikin wannan wata zaka ga har gosulo ake a watan Al-Muharram musamman ya kusa karewa 20 zuwa 27 zuwa karewar sa kaga an daura aure 7 a rana daya a unguwa daya an daura aure kaza a masallaci amma watan safar yana shiga sai ka tsit sai lokacin da watan safar ya wuce Rabiul Awwal yana shigowa sai kuma ga an dawo da ainihin wannan daure-dauren aure da abubuwa da aka saba wannan yana nan har yanzu wannan jahiliyar tana nan ainihin a cikin zukatan mu saboda haka mu sani cewa duk abin da manzo alaihi salatu wasalam ya tsawatar ya hana shi wannan abin yana da muni a wajen Allah subhanahu wataala kuma tsiran mu a wajen Allah shine nisantar wannan abun akalla mutum ya kokari ya ga cewa ya kauce ma wannan ta fuskar aiki ya kauce ma wannan abun ta fuskar aqida ba cewa akai dole sai ka kirkiro wasu abubuwa kai a cikin watan safar ba domin ya zama cewa ka saba a'a kana nan a yadda kake normal amma idan wani abu ya taso wanda kai kake so kai ko kuma wani ke so ya kulla da kai wani ne zai kulla cin kaiya da kai to kuma bai kamata a ce lokacin da wannan watan ya shigo ya tuntube ka cewa to gaskiya bari sai watan gobe to har yanzu wani aqida tana tattare da kai ko kuma wani abu ne wanda dama ka saba yin sa daga lokaci zuwa lokaci sai ya zama yin abin ya fadu a cikin wannan watan sai ka ce to gaskiya kai ba za ka yi ba to wannan har yanzu wannan aqida tana tare da ainihin mutumin da yake da irin wannan tunani musamman su Laraba ta karshe ta wannan watan ita ka fi tampawa wacce ake kira Larab gana zaka ga cewa wani ba zai yi wanka a wannan ranar ba wani kai hatta abin da ya shafi canza tufafi ba zai canza tufafi a wannan wunin ba saboda haka duk yadda zai kauce mu canza tufafi ko ya canza ya kauce mu wanka ko wani abu da ya kama da haka zai yi saboda wai an riga an canfa ta wai ita ce yawmin hasin mustamir ita ce wunin da Allah subhanahu wataala ya halakar da ainihin mutanen abin nan Annabi Hud su ne adawa wannan wunin nuka da Allah subhanahu wataala ya halakar da su wani takwas suke ta wai wunin farko shine Laraba ta ainihin karshe ta cikin watan safar to wannan bai inganta a cikin hadisi ba na manzo alaihi salatu wasalam ko muqaddara ko da ma ya tabbata cewa a Laraba ne ta karshe abin ya faru to Laraba karshe alkhairai ne wa Allah subhanahu wataala ya samar a ciki kuma abubuwa wanda suke marasa dadi kamar yadda na faɗa nawa ne Allah ya samar a cikin wata wanda yake ainihin ba na safar ba ko na Muharram ko na Ramadan duk darajar wata duk matsayin sa duk albarka kwanaki yanzu ba wasu wunduka masu alkhairi irin wunnukan goma farko na Dhulhajji amma za ka ga cewa a wannan wunnukan wani Allah zai jarrabe shi da asara wani Allah ya jarrabe shi da rashin wani abu da yake so wani daga cikin iyaye ko yan uwa ko wani abu amma kuma wani sai a wannan lokacin kamar yadda na faɗa Allah zai azu tashi da wani sabuwa wani ya dade bai samu haihuwa ba wannan watan Allah zai bashi haihuwa wani ya dade yana neman aiki bai samu ba wannan watan Allah zai bashi aiki wani ya jima yana fafutuka a daga matsayin sa masa promotion ba za a samu masa ba sai a cikin wannan watan wani ya dade yana rashin lafiya ya ta'addu'i ya ta magunguna Allah bai warkar da shi ba sai a cikin wannan watan balwar Allah ma sai a cikin larabar karshe ta wannan domin Allah subhanahu wataala ya nuna mana shine fa'alul lima yurid abinda muke fata yan uwa duk wanda ya zama musulmin kirki to yayi kokari yaga cewa ya kauce ma duk wani abu da aka samu a jahiliya manzo alaihi salatu wassalam lokacin da ya ambaci mutane 70 wanda ake shigarwa a cikin aljanna ba tare da an yi masa bincike ba ba tare da an yi masa ainihin wata azaba ba manzo alaihi salatu wassalam sai yake cewa humul ladina la yatayyaruna sune mutanen da ba sa yin tamfi sai yake cewa wala yastarqun wala yakwun kuma ba sa yin lalas wala yasarqun kuma ainihin ba sa neman ma wani yayi masa ainihin tawaida malamai suka ce wannan abubuwa da aka zana a cikin wannan hadisi abubuwa ne guda kuma bambanta na farkon at-tatayyur haramun ne ayan kuma abin nan layak tawun wato shine al-kayyu lalas shi kuma makruhi ne shi kuma al-istirqa ja'izi ne to amma sai aka hada su a cikin hadisi daya domin a nuna cewa tsira daga ko kuma barin wannan gabaki dai shi ke nuna tsantsan tauhidi da kuma dogaro ga Allah subhanahu wataala saboda haka lallai ina jan hankalin yan uwa mu yi kokari duk wani barkushin al'ada ta jahiliya wanda muka samu iyaye daga kanni suna yi kuma hadisi ya tsoratar yayi jan kunni akan wannan mu yi kokari mu kauce wannan domin mu samu kyakkyawar aqida mu samu salama a wajen Allah subhanahu wataala
masha Allah an sauraro kada manta ana tare da shirin fatawa kai ne daga tashar radio jigawa kuma ana iya turo tambayoyi a kowane lokaci a waɗannan layuka 0906016117 da kuma 0912183652 kamar yadda muka faɗa idan an jima zamu buɗe layi domin ba ku damar yin kira kai tsaye yanzu kuwa zamu koma karanto tambayoyin da kuka turo da zamu tashi daga kan tambayar da ta fito daga wajen Malam Shehu Safi Shira a jihar Bauchi da yake ta akan makalla ko mutum zai iya auren kanwar matar da ya saka
babu matsala manzo alaihi salatu wassalam abinda ya hana a hada tsakanin mace da wato ainihin gwaggwanta ko inna ta ayi qur'anta cewa an tajma bainal uqtain illa ma qad salaf wato ku hada tsakanin yan uwa biyu ta fuskan aure to wannan haramun ne sai dai abinda ya riga ya wuce tun a lokacin jahiliya me yake nufi da uqtain anan malamai suka ce waɗanda aure a zakanin su ya haramta wannan zai nuna cewa yanzu da a ce mutum yana aure da yarwa to zai iya auro yar kani ya hada su ko yana aure da yarya zai iya auro yar kanwa domin inda su maza da mata ne mace da miji ne aure ya halatta zakanin su dan wa ya auri yar kani ko kuma dan kani aure yarwa wannan ya halatta musulunci to wayannan zaka iya hada su amma duk wanda aure ba zai halatta tsakanin su ba yan uwa shakikai ko li ummai ko li abbai wannan baya halatta mutum ya hada su a lokaci daya amma ya halatta idan ya aure daya ya sake ta ko ta rasu ya aure daya yaya ya aura ta rasu ya halatta ya aure kanwa ta ko kuma akasin haka
amma daga kuma ta fito daga wajen Malam Adamu Abdullahi Gadiya dake karamar kumar gamawa shi ma dai a jihar Bauchi wanda yake cewa karamar kalla mutum ne yake irin sallan nan da ake kira kotan kurciya to amma da aka yi masa nasiha ya gyara ko ya sallolin sa da yayi na baya
duk abinda mutum yayi a jahilci ya riga ya gabata to wannan an rufe wannan shafin hadisi mashhuri wanda aka fi sani da hadisin al-musii'u salatahu shi da hadithin Khallad ibn Rafi radiyallahu ta'ala anhu mashhurin hadithi wanda shi wannan sahabin ya zo yayi sallah gotan kurciya da Allah ya taimake shi a ran nan sai ya makara a sallah manzo alaihi salatu wassalam ya riga yayi sallah yana zaune da yazo yayi wannan gotan kurciya yazo yayi sallama ga manzo alaihi salatu wassalam ya amsa masa sai ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah domin baka yi sallah ba ya koma ya sake maimaita irin waccan sallah ya sake zuwa yayin sallama aka sake faɗa masa abinda aka faɗa masa cewa ka koma kai sallah domin baka yi sallah ba manzo Allah ba ma cewa sallar ka ba ta yi ba cewa fa innaka lam tusalli kwata kwata baka yi sallah ba to sai a karo na biyu ko na uku sai yace wallazi ba'athaka bil haqqi la uhsinu ghayraha ina rantsuwa da wanda ya koka da gaskiya ba zan iya wata sallah ba sai wannan ita kadai na iya to annan manzo alaihi salam sai ya koya masa yadda ake sallah tun daga farko har ƙarshe amma bai ce masa ka je ka sake wa'antan wanda kai a baya ba to da wannan malamai suka ce duk abin da mutun yayi na jahilci to wannan shafin an rufe shi daga ran da ya sani Allah ce kataba rabbukum ala nafsihi arrahma annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'di wa aslaha fa innahu kufu annahu ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya wajabta wa kansa jin kambayi kuma Allah ya riga ya yanke hukunci cewa duk wanda yayi wani mummunan abu da jahilci ya aikata wani abu da jahilci sannan sai ya tuba ya gyara to Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne ma'ana an rufe wannan shafin kuma an tunkari gaba
sai kuma tambayar da ke cewa ina yi wa malam fatan alkhairi sannan malam idan mace sai jinin al'ada ta kammala ta zo yin wanka wajibi ne sai ta fice gashin ta tambaya daga Yarima mai daliga giya
abinda akwai hadisin nana Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha wanda yake nuna tsefe kai ko kuma hadisin nana insha Allah gara mata yadda wanda yake nuna ba sai tsefe kai malamai da suka yi jami tsakanin wannan hadisai suka ce ya danganta idan mace tana da yawan gashin da in ta zo wankan jana wankan jinin al'ada ruwa ba zai iya ratsawa ba to wannan za a yi ta tsefe kanta sannan ta yi wankan abin nan haila amma idan ba yawa gare shi ba yadda ruwa zai kasa ratsawa to kawai idan ta yi wanka ta bubbuga shi kenan kawai wankan ta yayi wannan shine jami'i da malamai suke tsakanin wannan hadisi wanda ina ganin gaskiya mata da irin namu munan dai da na sani na arewacin Najeriya ai zai wala a ce sun kai wannan matsayin bar sani ba dai ko wasu bangarorin kila ko fulani ko abin da ya kama da haka amma dai idan aka yi wankan aka bubbuga ruwa ya shiga shikenan ba sai an warware ba
tambayar gaba ta fito daga wajen Malam Mu'azu ya da gungume wanda yake son sanin cewa kar mu kalla ko akwai wata sallah da ake yi a ranar Ashura
wannan suna daga cikin bid'o'i da aka kirkiro wanda ba su da asali a addinin musulunci zaka samu akwai bargurbin hadisai wani ma zaka samu ma ko ma hadisin babu ta fuskan isnadi ko wani abu ne wanda ainihin aka dinga kirkirowa ana danganta kuma wanda bai inganta ba saboda haka bai inganta daga manzo alaihi salatu wassalam wata sallah da sunan sallan ashura ba a salloli dai da aka sani guda biyar tun daga asuba azhar la'asar magriba isha'i da kuma nafilu ko dai mutlaqa ko rawatib wannan haka suke a ranar ashura da kuma sauran ranaku amma a ce wata sallah ce wai ita sallah ta ashura wala alla da wayansu rukuwa ya abinna iyakantattu wala alla da wayansu adkar da wata hay'a da wata sifa wannan bai inganta ba daga hadisin manzo alaihi salatu wassalam
to da yake wannan tambaya ta batun ranar ashura ina akwai wata tambayar makamanciyar ta bari akan kalla mu tsallaka mu karanto ta ita kuma ta fito ne daga wajen malam bashir dake karamar hukumar birniwa da yake cewa naji malam ka ce kuka ranar ashura bai dace ba shin jibril bai baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da zai faru da jikansa bane yayi kuka daga bashir birniwa
to wala Allah ina jin ila da malam bashir ya fahimci wannan magana da na faɗa ma wala Allah ba zai yi wannan maganar ba akwai wayansu hadisi wanda zan iya cewa Imam Ahmad ya rawaito irin wannan hadisi Imam Tabarani shi ma ya rawaito irin wannan hadisi Abu Ya'lama a cikin musannan sa ya rawaito irin wannan hadisi cewa shi wannan hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wata rana yana zaune a cikin gida sai malaika jibrilu ya zo ya ga sayyidina husain yana wasa sai yake ce masa wannan danka ne kana son shi yace eh sai yake cewa ai daga cikin al'ummarka akwai wanda za su kashe ko kuma al'ummarka ce za su kashe shi to sai yake cewa yanda lafazin yake sai yace fa fadat ainahu ko kuma faraitu ainihi tafidani sai naga idanuwansa suna zubar da hawaye. Shi wani hadisi malamai sun yi sabani ta fuskan inganta shi ko raunana shi. Abinda na karanta a rubutun da wani malami doguwar magana ya kawo cewa Shaib Arnaut rahimahullahu ta'ala ya da'afa wannan hadisi a lokacin da Ahmad Shakir shi kuma ya inganta wannan hadisi. Sannan akwai riwaya ta Abu Ya'la ita ma makamanciyar wannan cewa manzo alaihi salatu wassalam malaika ya zo masa yake ba shi labari cewa za a kashe Husaini shi ma yake cewa fa hadat aynahu sai idanuwansa suka zubar da hawaye. Akwai riwayan al-Imam At-Tabarani ita kuma cewa wata rana malaika ya zo ɗakin na Ummu Salama sai ya sami Hassan da Husaini suna wasa. Sai ya nuna wa manzo alaihi salam ya ce wannan dan naka sai ya nuna Husaini. Sai ya ce al'umma kace za ta kashe shi. To yake cewa fa baka wa dammahu ila sadarihi. To wannan kalma ya ce fa baka hadisi guda biyu da na ambata aka ce fa fadata inahu. Idanuwansa sai suka zubar da hawaye. Wannan kuma sai ya ce fa baka sai ya kuka. To shi wannan hadisi bai inganta ba. Domin akwai wani Amr bin Thabit wanda yake munkarul hadith ne duk lokacin da aka samu wannan mutum a cikin isnadi to wannan ya riga ya rushe wannan isnadi to wannan da ma za mu kaddara ma ya inganta wa'ancan hadisi guda biyu da na ambata wanda su ma an yi sabani a wajen inganta su ko raunana nasu wanda suka ce fa fadat aynahu wato idanuwansa suka zubar da hawaye wannan ai ba ma su wannan hadisan ba mun sha karanta hadisin Bukhari wanda manzo alaihi salatu wassalam lokacin da dansa Ibrahim Mu'azzam alaihi salam ya rasu ana yi masa wanka sai ga idanuwan manzo alaihi salam suna zubar da hawaye ɗaya daga cikin sahabbai da jin ko Sa'd bin Abi Waqqas ko wanda daga cikin su yace ya maikin Allah ba kai ne ka hana mu kukan mutuwa ba sai yace wannan rahama ce Allah subhanahu wataala ke sawa a cikin zukatan bayinsa sai yake cewa al-aynani al-qalbu yahzan wal aynani tadma'ani wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna li firaqika ibrahim lamhazunun cewa zuciya tana baci idanuwa suna zubar da hawaye amma ba za mu fadi wani abu ba sai abinda zai gamsar da ubangijinmu kuma ya kai ibrahim muna masu bakin cikin rabuwa da kai saboda haka ido ya zubar da hawaye saboda an rasa wani makusaci da ko jika ko iyaye ko wani makusaci wannan ba wani abu bane wanda addinin musulunci ya haramta addinin musulunci bai hana wannan ba bal zai yi wahala ma a ce mutum ya zo ya karanta kissan kashe sayyidina Husain a ce idan sa bai zubar da hawaye ba zai yi wahala na tabbatar da cewa yanzu haka akwai yanwa da muke tare da su wanda suke recording akwai darasi da muka yi kusan na awa daya yadda aka kashe sayyidina Husain muka karanto taryan abinda malamai suka rubuta na tabbatar da cewa ni kaina take magana da na karanta wannan ban iya mallaka ido na ba a lokacin sai na zubar da hawaye to saboda haka wannan babu wani malami da yace idan ka karanta kissan kashe sayyidina Husaini ka zubar da hawaye ko ma wanda cikin bayin Allah da aka zalunta ka karanta kissan kashe shi ka zubar da hawaye kai laifi wani malami na musulunci da yace ainihin wannan sannan babu wani mutumin kirki kai ko daga magarin musulmi ne da yake jin cewa kashe sayyidina Husaini an yi daidai mun sha fada muna maimaitawa wanda so kashe sayyidina Husain tambadaddu ne lalatattu ne la'anannu ne wanda su ne ainihin mafi kaskanci a rayuwa kun mun fadi wannan ba so daya ba so biyu ba abinda muka fada cewa bid'a ne abinda ake na marin kumatu azo ana hargowa manzo alaihi salatu wassalam ya fada cikin hadisi da yawa laysa minna man latama al-hududa aw shaqqa al-juyuba aw da'a bid'a wal jahiliya a wata riwaya laysa minna man latama al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'a wal jahiliya baya daga cikin mu wanda yake marin kumatun sa kuma yake yaga tufafin sa yana da awarin ta jahiliya cewa gini ya rushe bango ya fadi wane ne da sauransu idan mai gida ya mutu ko wani mai daukar nauyin mutane addinin musulunci ya haramta wannan to abinda mun muka fada cewa abinda ake na saka bakaƙen kaya da zagaye gari da karta wuka ko reza wani ma yazo ya fada a cikin wuta wanda yafi kowa wuta ma
ya daba ma kansa aikin wani makami sai an je asibiti ma da kira ceto rayuwarsa. Wannan shine muka ce haramun ne addinin musulunci bai yadda da shi ba. Annabi alaihi salatu wassalam bai taba yin kuka akare kuka da sauti akan rasa wani dan adam ko abin da ya kama da haka ba. Wancan hadisi da na ambata tare da cewa gabaki da akwai malaman da suka ce kwatta-kwata wancan hadisin ma ba ɗayan da ya inganta. To in mun kaddara ingancin su ma abinda manzo alaihi salatu ya shine zubar da hawaye. Kuma mun fada wannan ba laifi bane ba wai sai Allah Husaini ba ko wanda bai kai matsayin sa ba. Kaga an zalunce shi kila a gabanka ko ka karanta wannan abin ya so sa ba ka zubar da hawaye. Babu wanda daga cikin malamai da zai ce alifin kai abin da ba daidai ba. Saboda ka bidoyin shi'a da suke yi wasu ma su halaka kawunan su, wasu su zauna ainihin ba ci ba sha, wasu ma su karta jikin ƴaƴansu abin tausayi yaro jinjiri. Kaga an zo an karta jikinsa jini na zuba. Wallahi wannan haramun ne kuma zalunci ne kuma Allah sai ya bi masa hakkin sa. Saboda haka inda malami ya fahimci wacce magana ta mu kike ba ma zai nemi wannan karin bayani ba.
Masha Allah sai kuma tambayar da ta fito daga wajen malam Magaji Abdullahi wanda yake cewa kar mu kalla ko ya halasta mutum yayi sallah ta nafila sannan kuma ya nemi Allah ya isar da ladan ga iyayensa waɗanda suka rasu sannan ko akwai wasu hanyoyi da mutum zai yi na ayyuka na alkhairi wanda ladan zai je da iyayensa. Ina so malamin mu kare
Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana cewa idan dan adam ya mutu ayyuka da za su kai masa lada duka baki dai sun yanke sai dai guda uku daga cikin su ya ambaci sadaka mai gudana mutun ya zamo ko dai ya gina rijiya da ake shan ruwanta ko ya gina wani gida da ya sa hubsi ana zaunawa ana mura ko kuma mutun ya samar da wata inuwa ko wasu qur'anai duk dai wani abu wanda za a ce ana samun lada ta hanyar sa ko kuma da nagari wanda yake masa addu'a ko kuma wani ilimi da ake amfana. Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wayannan abubuwan sune wanda zasu ci gaba da kaima dan adam lada ko da bai mutuwarsa. To malamai sun ambata akwai hadisi da yake cewa al-ma'anan hadisin kenan al-ibnu ko al-waladu min kasbi abihi. Da yana daga cikin tsuruwurin babansa. Da tanadin babansa ne. Ma'ana in dan mutum ya samu tarbiyya daga mahaifi koda mahaifin nan ya tafi abubuwa da zai dinga yi na kwarai to za a zai dinga samu ainihin kamar shi ta wannan sannan kuma ya halatta dai wa mahaifinsa wani abu na samun lada bayan mahaifi ya rasu dai ya zo ya gina rijiya ko masallaci ko ya samar da wani gida na hubusi ko ya sai qur'ani ko dai duk wani abu na samun lada yace yayi wannan Allah ya kai wa mahaifinsa ladan ko mahaifiyarsa ko dubbin wannan dai ya halatta abinda malamai suke sabani cewa shin ibada ta jiki kaman abin da ya shafi karatun Qur'ani ko sallah shin yanzu wani zai zo yayi ma wani yace Allah ya kai masa ladan babu sabani gun malamai cewa abinda nassi ya tabbatar wannan babu jayin ja misali akwai aikin haji ya inganta cewa wani zai yi ma wani manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum hajjinsa ta ban kwana yana cewa labbaika allahumma an shuburuma ana na karba kiranka ya Allah zan yi haji a mamadin shuburuma sai manzo alaihi salam yake cewa man shuburuma wai wannan shuburuma sai ya ambaci matsayinsa kamar wani makusaci ne a gunsa sai ya ce hal hajjata an nafsik kai kai makanka aikin hajin sai ya ce la sai ya ce hujja an nafsika thumma hujja an shuburuma to kai ka fara yi makanka aikin hajin sannan sai kai ma shuburuma anan manzo alaihi salatu wassalam ya nuna inda shi wancan mutum ya sauke fara ne to ya halatta yayi ma wancan dan uwa nasa aikin haji kuma Allah zai kai masa ladan to sai malamai suka ce wannan nassi ne na cewa mutum zai iya yi wa dan uwa ko dai daga cikin iyaye aikin haji to sauran wata ibada ta jikifa wacce ita kuma ba aikin haji bane to anan shine mahallin sabani wasu malamai sun tafi akan cewa ba zai halatta mutum ya zo ya sallan nafila ko ya karatun qur'ani yace Allah ya kai ma wani ladar ba domin ita wannan ibada ce kasira ta takaita a gun shi wanda yayi wasu kuma suna ganin cewa a'a idan ya karanta qur'ani zai iya cewa Allah ya kai ma wani ladan to ibn taymiya rahimahullahu ta'ala shi abin da yake gani idan ka zo kai karatun qur'ani kai da niyyar kai ibada ba wai tun tashin farko kai domin Allah ya kai ma wani ladan ba ko kuma kazo kai sallar nafila ko raka'a biyu ko raka'a hudu kai kai niyyan ka samu lada to yanzu da ka kammala kaman wannan ladan yanzu ya riga shiga account ɗinka to sai kuma kace ya Allah wannan nafila da ne raka'a biyu ladan da zaka ba mahaifina shi ibn timiya yana ganin Allah zai iya kaiwa ma dai daga cikin mahaifa wannan domin wani abu ne mallakar mutum kuma yayi kyauta da shi ma'ana yayi ibadar asali domin shi ya samu ladar kaman kudin ajihunka ne ka dauka ka bada sadaka kace Allah kai mu wannan lada shi ibn timiya yana ganin hakan ya halatta amma wasu malamai kamar yadda na ambata cewa suna ganin da sallah da karatun alqur'ani ladan sai dai ya tsaya ga wanda ya sai dai ka tsanantu da wannan ibadar kai masa addu'a ana bayan kai sallah lafiya raka'a biyu ko hudu ko abin da ya kamata haka kace Allah ina tsantuwa da wannan sallah da nayi ka gafarta wa mahaifina ko mahaifana ko abin da ya kamata haka akwai littafi da aka rubuta na musamman sunan sa hukumul qira'ati lil amwat hal yasilu thawabuha ilaihim hukuncin karanta alqur'ani ga mamata shin kwa ladan yana isa zuwa gare su littafin ya kawo maganganun malamai kusan yurin jayar da cewa shi yana ganin ibada ce wacce take takaituwa ga wanda yayi saboda haka ba zai yiwu mutun yazo ya karatu qur'ani kuma ya ce Allah kai mawa ladan ba saboda ibada ce ta takaitu ga shi wanda yayi sabanin wato ibada maliya abu da shafi kudi da mutum zai fitar ko ya bada kudin ko kuma sai kayan abinci ko tufafi ko wani abin da kudi yake samarwa wannan wato da wahala maka samu sabanin malamai cewa idan aka yi zai yi sabon iyaye
dama akwai gabar da na tsallake tambayar kuma na ji malamin ya magana cewa wai zai iya dafa abinci ya raba ya sadaka saboda
kwarai da gaske sosai ko dafaffen abinci ko danyen abinci duk zaka iya yi kace Allah ya kai ma iyayenka lada ko ka bada tufafi ko ka saiwa wanda ya kasa sayan magani shi ko ga iyayensa rubuta masa magani bai iya saya ba ka sai masa maganin kace Allah kai wa mahaifana ladan wannan duk abin da yake salan Allah zai kai musu ne
sai kuma tambayar malam Muhammad Ali Suleiman wanda yake cewa malam ko sunan ruba sa ya dace da shari'a sannan menene ma'anarsa
ruba sa ya alatta suna ne wanda dai daga ciki ina jin in ban manta ba ko dai umma fiya ce nake zato daga cikin sabai wato lakabi suna ne wato a tabbas suna ne ruba sa ana ambaton sa da sadun ko kuma aka ambace shi da sa'un sai dai gaskiya ban taɓa bincike akan menene asalin sunan ba amma dai ya halatta dai daga cikin mata sahabbai ne ainihin take da wannan sunan kuma wannan tun lokacin manzo Ali sallallahu alaihi wasallam
na'am dai gaba kuma ta fito daga wajen malam Salisu Abdulkadir Amaskuka wanda yake cewa malam ko mace za ta iya sayar da fatar dabbar da aka yanka a sunan dan da ta haifa
ita dabba da ake yankawa ko ta suna ko ta layya ko ta hadaya ta shi wanda yanka ne misali mu abin da muke cewa wai dabba suna ta mai bege ce a wannan dabba ta shi mai gida da yanka ne to in ya yanka yana da ikon ya yi sadaka ko ya kyauta idan ya ba ita matar fatar ma'ana mai haihuwa yace to wannan fata na baki shikenan in ta ga dama ta yi buzu ta zauna in ta ga dama ta sayar da kayan ta in ta ga dama ta babbake ta yi ganda ta ci saboda kudu abin da daidai shikenan hakinta ne
kuma sai wani lokacin ko wani lokaci daga yanzu zamu yi layi domin ba ku damar yin kira kai tsaye lambar dai ita ce 07030379578 na fata za a dinga rage sautin radio da ake saurara kafin a kira kafin mu kai ga fara daukar kiran akwai tambayar da ta fito daga wajen malam Rabi'u Ishaq wanda yake cewa karamin kalla ko menene hukuncin mata da take yawan shiga gidajen makwabta ba tare da izinin mijinta ba
to ita mata baya halatta ta fita daga gidan miji sai da izinin sa koda abin da ya shafi babban al'amari shine kaman sallah Manzo Allah sallam yake cewa idan mata ɗaya daga cikin ku ta nemi izinin sa kage kita ta nemi izinin sa za ta je masallaci to kada ya hana ta to kaga wani abin da ya shafi ibada da ya halatta ta je masallaci kenan to ballantana kuma abinda dama ba ma wato ibada zaka yi ta kai tsaye ba bai wuce ainihin mu'amala ba shi izini a wajen mai gida kala biyu ne akwai izini wanda yake a dunkule akwai kuma izini wanda yake dalla-dalla akwai mai gidan da yake yi wa matarsa izini ta ta koda bana nan duk abinda zai iya tasowa na jaje ko na murna a wajen makota ko a wajen yan uwanki ko kawai ba sai kin saurare ni ba ka iya zuwa kaga wannan izini ne wanda yake ainihin a bude kuma ainihin a dunkule ya riga ya bata wannan damar to anan ba wai dole in za ta fita sai ta faɗa masa sai dai yana da kyau musamman yanzu tunda lokaci ne na waya duk da ya bata wannan dunkullin izini ya zama wani abu ya faru kuma musamman wanda ta iya ya iya dawowa da rana ya kamata ce masa waya ce to makota kaza ya faru zan shiga duk da cewa ya bata wannan damar ko da ma bata fada ba akwai kuma wanda shi bai yadda komai aje ba sai an nemi izini ko da makota ne ko da wajen dangin sa ko nata sai ta nemi izini ya ce sannan ta je to idan halin farko ne inda aka bata dunkulallen izini budadde kawai in lalura ta faru ta jaje ko abun murna ta yi zuwa wannan idan ta je ko bata fada masa ba ta laifi domin shi riga ya bata izini amma idan wanda kullun sai an nemi izinin sa ne to ba daidai bane ta dai daga cikin wannan abubuwa bata nemi ainihin izinin sa ba saboda haka dai wajibi ne mace ba za ta fita bai ta nemi izinin mijinta ko abin da ya shafi abubuwa na murna ko kuma abin da ya shafi jaje abin da kawai zai iya yiwuwa a fita ba da izinin sa ba sai lalura laluran nan ta iya kamawa cewa yaro ya yanke jiki ya fadi ko ita ta yanke jiki ta fadi kaga anan ba za a ce ai sai an nemi izini shin a iya kai shi asibiti ko a iya kai ta wani madubi ta so ba shi da kansa ma inda za a yi sakaci sai ya fada ce to me yasa da aka yi kaza ma bata fasa asibiti ba irin wannan kaga ba sai an jira wani izini ba sai dai a sanar da shi kaza ya faru kuma ainihin an tafi asibiti to amma haka kawai tana so ta je makota ta yi abubuwa ta fita ba da izinin sa ba wannan ba daidai bane ba ya saba ma addinin musulunci
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da wa muke magana
mai wa malam fatan alkai Allah ya tsara alkai
amin sama amin me sunan
malam Abdullahi sunana Alhaji Baban Jiya
Alhaji
gaskiya alhamdulillah malam muna jin dadin wannan fadakarwa da kuma wannan an saka koyoyi da ake wallahi muna taruwa ba dan kada ba
na'am
dai Allah ya saka malam alkai kuma Allah ya tsara dauka ga malam dan Allah kuma da alquran
amin sunan
Allah ya saka alkai a gode daga Allah baban jiya
to mun gode Alhaji Baban Jiya muna fata wani lokacin zaka yi tambaya assalamu alaikum ka rage rediyon da kake saurara
to eh na kai
yawa yawa ake magana
salam salam Muhammad ne daga Ita
to malam malam
bismillah awa ana mata malam mata alai yanzu na matsar tambaya guda biyu a wurin kudin wani bai da yawa
na'am
malam manzo Allah na ji malamai suna ja in an zo wankan jama'a manzo Allah ya ce a wanke kai sau uku
na'am
to malam sai mutum kuma kansa da su ma sai wanki da uku yake ganin kaman uku ba zai wadatar ba shi malam idan mutum ya tsara ya sama da uku yayi biya ba kuma kan ya halarta
na'am
sai san da ta tafi kuma malam kaman irin jami'in suriya nan da ake yi mata kuma sai in ta a cikin gida da
to ba ta za ka ci gaba da sauraron mu ran kallon yana maganar wankin kai sau uku a
yanka to tabbas akwai wanda zaka ga cewa su masa ta tukurkure ta yiwa wanda gaskiya wannan yana daga cikin alama ta rashin tsafta gaskiya mutane suna irin wannan abubuwa manzo alaihi salam ya ga abin nan ya ga wani mutum da irin kansa gashi nan farkai farkai duk ya dudunkule yake cewa yanzu wannan ba zai samu abin da zai je gyara wannan kannasa ba ko kuma wata kana mai kama da haka bai kamata a ce wato mu a al'adar mama Salisu ta Hausa a ce wannan ko tababbe ne wato irin ka ga su ma shirin din nan wallahi sai a ce wannan ko dai ya samu wata yar tabuwa ko ko dai wata tarbiya dai yawa wanda ba ta ba to ala kulli halin dai wanke kai hadisi ya ambaci uku to amma idan muka kalla shi wannan uku da aka ambata ba wai ma iya uku bane ba domin lokacin da mutum ya wanke ya so uku to kuma lokacin da zai wanke kamar yadda hadisi ya nuna manzo alaihi salam zai wanke tsagin daman sa to kuma daga kan yake so mazubowa ya wanke tsagin daman wannan bangaren sannan kuma zai wanke tsagin hagu shi ma dai daga wannan kan nasa zai sake zubowa saboda haka ba laifi bane in mutum ya cewa kaman bai fita ba a dai biyu uku ba laifi bane ba dan ka kara ma'ana dai ka ji cewa ruwan ya ratsa ka wanke
Masha Allah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa yake kallani?
Suna na Halilu Malam Zauda madaka ga gara lo gawo.
Suna na Halilu bismillah.
Ya wai kada mu mutun sallah ne eh riga ka tahiya. Kaba kuna neman ci wai ya sallah ne take kai tahiya zaka fura.
To
ni ba sai to amma ni masar su ba sun yi akai sun ya riga shi tahiyya ba
lalle fa
sun da tahiyyan nan duka asirri ake yin ta gaskiya ni ba sai
ko zaka sake idan kana sauraron mu wataƙila ka fito da tambayar su sai in kai da can samu assalamu alaikum assalamu alaikum mallan ka kashi ina ga ka saki garba assalamu alaikum wa yake magana
mana ala dawo ne mara
na'am
alai magana ya ne
to muna jin ka
yawa sai mana kaman na tambaye sunan da akai kaman sunan surori da ake sawa na Qur'ani kaman ace izawa ta ko latta na ko da aka dai shi ma tiya alatta
na'am
a kai na shi da alai magana ya
ce to mallam baban liya to abin da yake faruwa iyayenmu alarammomi wani lokaci idan suna karatun Qur'ani sai aka zo aka fada masa an haihu ko matarsa ta haihu ko kuma yar su in su suke da cancanta sa suna to daidai kan surar da suke ko kan gaba hizifi da suke misali wani ya zo ya fara sai qulu sufaha'u minan nas ya kaza aka ce ai an haihu an haifi ya mace to sai ce ai kawai zai sanya ma ita wannan sai qulu ko kuma yana cikin hizifin wa'alamu annama ganimtum min shay'in ko farkon hizifin ko yana cikin sabunin ko dai abin nan sai aka zo aka fada masa haihuwa sai ce to an sanya ma wannan yarinya wa'alamu ko kuma yana cikin suratul waqi'a sai a ce an sa mata idza waqa to gaskiya irin wannan sunan nake abin da yasa ba su kamata ba zaka samu jumla ce ko dai sharadi ne aka ambaci fi'il shartu ba mace jawabin sharadi ba ko kuma mubtada ne ba ambaci khabar ba ko kuma wata gaba ce wanda sai an hada ta da yan uwarta yanzu misali sai aka ce sai qulu kaga annan ana bukatun aji fa'ili sai qulu as-sufaha'u to kuma ba ambaci mafulun bihi ba shine ma wallahu to kawai in kace sai qulu ka tsaya kawai ka ambaci fi'ili ana bukatun aji fa'ili da mafulun bihi ko kuma kace wa'alamu ka ambaci fi'ili da fa'ili baka ambaci mafulun bihi ba ko kace sai kace idza waqa ka ambaci wato ainihin adatu shar da kuma fi'il shar baka ambaci jawabin shar ba to wannan shine yanzu kamar in maka misali da Hausa wato sai kace ina kwana kace ina kwana cikakken magana ce kawai sai ka sa mutum suna ina kwa kawai ka tsaya da haka to kaga ba a san abin da ba ko kuma ina za kana so ka ce ina za ka kawai sai ka ce ina za sai ka tsaya nan to kaga baka tike maganar ba to abinda ni kullun nake fada ba wanda suka fi mu sanin darajar Qur'ani irin sahabbai su aka saukar da Qur'anin nan a cikin su ba wanda yafi kowa sanin zancen Allah irin manzo alaihi salatu wasalam duk ƴaƴan da manzo alaihi salam ya haifa babu wanda aka samu aka yanke wannan gabar aka samu ko uluhiya ko alamu ko tabara ko lantana duk babu wannan hakanan a cikin sahabban nan kakaf mukalli zai da min sabit wanda shine ma gangaram ko in ma akwai sama da gangaram wanda shine ma shugaban kwamitin tare Qur'ani gabaki daya yana da ayyukan barkatai maza da mata amma babu wanda ya fallo wata kalma ko jumla ta Qur'ani sama ya yannan haka za ka kalla a cikin rayuwar sahabbai kalli sai Imam Malik Imam Ahmad duk wannan gabaki daya ba za ka taba jin dan su ko yar su an kawo wani wato bangare an yanko ta kalma ta Qur'ani an sa mai ayyan su suna ba a zaka ji iyayen su Muhammad ne Ahmad ne Abdurrahman ne Musa Ibrahim Ali Sulaiman Ishaqa Isma'il duk haka zaka ji sunan iyayen su saboda haka ina ga da zamu takaita a wannan da yafi
na'am karon kalla akwai gaba tambayar da take magana akan wato hada ko mata za su yi jami'i na sallah hada sallah nan
hada sallah wai kaman sallah biyu a wannan ba abin nan ba hurumin su bane ba in muka duba saukin da shari'a ta yi na hada sallah ko dai lokacin ruwa kaman da damana ko kuma saboda tsoro ko kuma saboda tsananin sanyi ko kuma wani abu da ya makamancin wannan to wannan an yi ne domin a yi wa maza gata wanda suke zuwa masallaci kada su rasa jami'in sha'i misali yanzu sai ya zamo ana ta ruwa da magariba sai aka yi magariba aka ce ba za a yi sha'i ba to wani fa'idin ya koma gida a wannan ruwan ba zai iya dawowa ba ko in ce mafi yawa ma kaga sun yi asarar wannan jami'in na sha'i ko kuma unguwarsu da tazara ana tsananin sanyi sai aka yi magariba aka ce ba za a hada da isha'i ba to in fa so koma gida ba za su dawo ba to ita kuma ta dama tana gidanta nan za ta yi azhar dinta nan za ta yi la'asar dinta nan za ta yi magariba nan za ta yi isha'i to amma idan masallaci ta zo akwai unguwa ne ga masallaci da maza da mata suke yin sallah to ya halatta ta hada tare da sauran mamu da suka hada amma ita a gida ita da ƴaƴanta ko kuma kishiyoyin juna su ce bari mu yi jami'i mu hada magariba da isha'i a'a wannan ba su ne suke da wannan damar ba
na'am assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da muke magana
kuna magana da Sa'id Yunusa daga Kamar kuma da yi
to malam Sa'id bismillah
na muku ba ta alheri kuma malam Allah ya kai shi gida lafiya Allah ya kara mishi cikin ne da hankali da kuma shi lafiya
amin na gode mana Sa'id
masha
Allah Namba da ya tace 07-33-97-58. Assalamu alaikum.
Ya, wa alaikum salam.
Wa ake kallai?
Ya, wani ne Alhaji Malam Zawada na gagara na dawo da tabbiyar nan jawa.
To, bismillah walahi.
Wato ni ne nake bin liman da nake bin liman shikenan an zauna sai ya kafin a yi sallama.
Na'am.
Kaga kun gane ko? To, shikenan na zo salihin ne ya ce assalamu alaikum.
Na'am.
To wai ina yi sallama ne ko kuma ya za yi ne?
To,
ya shirya ta kawai.
Mun fahimce ka. Idan liman ya sallame daga sallah, wato kai ma dole sai dai ka sallame. Wato in muka duba ita tahiyya akwai abubuwa ma wajen guda biyar haka. Uku, na farko lafazin tahiyyar kansa, sannan salatin Ibrahimiyya, sannan neman tsari daga abubuwa guda hudu. Sannan kuma addu'a da mutum zai dora. To ba lalle bane ba limami ya baka dama a ce duk sai kai wannan. Ta iya yiwa kana kaiwa ƙarshen tahiyyar, shi kuma ya lafi ka saurin baki. To idan har yi sallame daga sallah to dole kai ma sai dai ka sallame. Malamai suka ce ba a so a samu wani tazara mai nisa tsakanin limami da mamu. Yanzu akwai wanda zaka ga liman ya dago daga kai goshi shi kuma sai ya dade. Wai shi bai gama addu'o'insa ba. Wannan kuma hadisi yake cewa idza kabbara fakabbiru wa idza sujida fasjudu yana yin kabbara kuma ku yi yana kaiwa goshi kuma ku kawo ku kai goshi saboda haka abinda ka samu kawai shikenan zai ka yi kitfai da shi misali kai tahiyya ka gama ba kai salatin Ibrahim ba sai sallame dole kai ma sai dai ka hakura ka sallame
assalamu alaikum
wa alaikum assalam kuma lafiya
lafiya kallawa da muke magana
Asiya wata da Allah ta koya wata da Allah lambar da kasa da ake turo an koyo ne dan Allah nake so a dan da mai da mu ba damuwa
to insha Allah mun gode Allah to kamar yadda muke faɗa lambobin guda biyu ne akwai 09-01-06-17-17 wato 09-01-06-17-17 akwai kuma 09-01-06-17-52 09-01-06-17-52 Assalamu alaikum. To wannan ne. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa ake kallai?
Yawa kai sai dai kuna tare da wata harawa da mai da ke da ke da ke ko Allah.
To malam kashi bismillah.
Ta ta muku da alheri.
Ngode.
Gaskiya malam babu inda zai zama ce muke da Allah ta kana da ke.
Assalamu alaikum. Akwai tambaya kuma?
Yawa, kina tambaya?
Na'am.
Malam ka muna sallah. Eli ma e riga mu dago ba. Daga sujjada kenan. To eh kuma da riga mu dago ka mu dago eh ma har ya koma. Lokacin da zai fara dagowa kuma ya muka dago tare da shi. Mu kuma wannan ya sallan mu take.
To
to gaskiya wannan yadda nake fahimta gaskiya limamin naku baya nasuwa ah gaskiyar lamari akwai matsala ta irin masu saurin da an kai goshi a dago a sake kaiwa ya inganta hadisi manzo alaihi salatu wassalam yake cewa akwai mutumin da zai yi shigo abin nan zai yi sallah ta shekara 60 lam tuqbal lahu salatun yi sallar shekara 60 ba karba masa ko dai ba Manzon Allah bai rufe ya tsaya ba sai ya faɗi dalili yace wal allahu la yutimma ruku'aha aw la yutimma sujudaha ko dai ka sa mutum baya cika ruku'u ba ya cika sujuda shi yasa wannan fadin sami'a abin nan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi a fada su uku malamai suka ce wannan shine karancin natsuwa ko da mutum a ce da ya kai goshi bai fade su ba amma yayi dade wanda a iya fada su to za a ce wannan shine karancin abin da ake so na natsuwa amma ina tabbata ma sai a ce mutum zai ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi a ce kuma wai har abin nan mutane ba su kai ga dagowa ba wai har ya sake wannan zai yi wahala abin nake ba ku shawara Allah ku fada wa limamin ku ya dinga samun cikakken natsuwa ana so da kai goshi da ruku'u da zama tsakanin sujuda guda biyu da dagowa daga ruku'u a samu cikakken natsuwa ya inganta hadisi wani sahabi yake cewa manzo alaihi salam in ya dago daga ruku'u wani lokaci sai mutum kila ma ya manta yadda muke ga ya dade bayan dagowar wani lokaci in ya kai goshi alaihi salam ya dawo ya zauna sai mutum kila har ma ya manta sannan sai ya sake kaiwa goshi alaihi salatu wassalam saboda haka dan uwa kai sallar da za ta ɗebe ma kewa a cikin kabari wannan sallar da ake kira kotan kurciya ana wannan wujujin to gaskiyar lamari wannan sallar da wahala ta ɗebe ma kewa a cikin kabari muna fata Allah ba mu yi komai gyara
insha Allah bari mu dauki kira na karshe assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa yake kallai
kana magana dan ya taura ba turan kofa karaman kuma taura
to mallan dan a gurguje lokaci yayi
to ina mallan barkar zuwa
na'am
ana ga fitan malam yi tambaya ta guda ɗaya ce
ah
idan mutum akwai kaman mutum yazo yana bin liman sallah
mmm
ya tafi raka'a biyu akai sallama yayin ne kuma sai in ga wasu sun zo daga baya sun jo duk wannan mutumin su ma suna yin suna bin sallah shin malam wannan ya halatta a bi sallar ne ko kuya
mun gode malam
Allah ya da malam gida lafiya
amin
to a gurguje malam wannan sabani ne na malamai mu mazhabar da muka fi sabawa da ta malikiya suna cewa ba abin mamu sallah wai mamu shine wanda ya samu koda raka'a ɗaya ne to amma sauran malaman da ba su ba suna ganin cewa in dai ka zo ka same shi yana sallah ya halatta ka bi shi sallah ko ta nafila ko ta raka'a ko cikowa yake saboda ka tunda sabani ne kuma malamai sun ce ya halatta babu wata matsala a cikin wannan
masha Allah ba sauraro duka saboda yanayin lokaci a daidai wannan gaba mun kawo karshe wannan shiri na fadawa sai ku ne da sabbin tunawa madadin ofishin gwamnatin jihar Jigawa da yake daukar nauyin zuwan shirin a kowanne mako sai babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya wanda yake faman dawainiya a madadin shugaban hukumar gidajen rediyon jihar Jigawa Alhaji Mati Ali wanda shine kusan jagoran shirin Zainab Jeciro mace ta sada ni ga ku Salisu Shaibu Dutse yake fatan mu sada a shiri na gaba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته